This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da yau ranar 11 ga watan Mayu na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin daukar ragamar wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanin labarai.
Majalisar Dinkin Duniya ta ce mutane 300 a kudancin Sudan sun rasa agajin ceton rai na gaggawa bayan fada ya tursasa wa kungiyoyin ba da tallafin gaggawa ficewa daga garin Layer. Sarki Salman na kasar Saudi ba zai samu halartar taron Amurka da kasashen Larabawa ba su yi ba a wannan mako karkashin jagorancin shugaba Barack Obama. Haka kuma a yau Litinin Sakataren Janar na kungiyar NATO ya zargi kasar Rasha da laifin karya dokar tsagaita wutar da aka yi a rikicinta da Ukraine.
A shirin namu na yanzu za mu kawo muku fashin baki da Malam Kabir Dan Ladin Lawanti ya yi akan kalaman da aka ce shugaba Jonathan ya yi na cewa yana tausaya wa ministocinsa saboda za a gallaza musu. Za kuma mu kawo muku sharhi akan yadda za a taimaka wajen maido da martabar ƴan mata da matan da aka ceto daga hannun ƴan Boko Haram saboda irin yadda wasu suke ɗaukar su yanzu haka. Muna kuma ɗauke da rahoto akan irin ƙalubare da gogayya da ma'aikatan gidan wayar Jamhuriyar Nijar ke fuskanta da sauran kamfanonin sadarwa. Yanzu dai ga halin da duniya ta wuni.
To tare da sallama ga cikakkun labaran. Majalisar Dinkin Duniya ta ce mutane 300 a Sudan ta Kudu sun rasa agajin ceto na gaggawa wanda aka saba ba su bayan fada ya tursasa wa kungiyar su ko kuma kungiyoyin ba da tallafin gaggawar ficewa daga garin Layer. Ficewar da aka yi ta biyo bayan barkewar rikici tsakanin kungiyoyin ƴan tawaye da sojojin gwamnati da kuma na hadakar gwamnatin Sudan ta Kudu. Majalisar Dinkin Duniya ta ce mutane kimanin 100 ne suka tsere daga muhallansu. Cikin kungiyoyin da suka bar yankin har da kungiyar agaji ta Red Cross da kuma wacce ake kira da Doctors Without Borders waɗanda suka ba da sanarwar barin yankin a ranar Asabar din da ta gabata sun tsayar da kayan ayyukan asibitin nasu da kuma aiki na asibitin da suke barwa a Lir wanda ake ta babballewa tare da sace kayayyakin asibitin da aka taba yi aka kuma kona shi a shekarar 2014.
Sarki Salman na kasar Saudiya ba zai samu halartar taron kolon Amurka da kasashen Laraba za su yi ba, wanda aka shirya za a yi a wannan makon a ƙarƙashin jagorancin shugaba Barack Obama. Ministan harkokin wajen Saudi Abdul Al-Jaber ya faɗi hakan ne jiya Lahadi, sun kuma soke taron da aka tsara za a yi a fadar ta White House da aka faɗa tun farko. Jaber ya ce Sarki Salman zai turo yariman Saudiya Mohammed bin Nayef a matsayin wakilinsa. Ya kuma bayyana cewa taron ya zo ne a daidai lokacin tsagaita wutar kwanaki 5 da kuma yunkurin ayyukan jinƙai a makwabciyar ƙasar Yemen. Saudin dai ita ke jagorantar sojojin haɗakan Larabawa don faɗa da masu ƙin jinin gwamnati. Gwamnatin Obama dai ta ce canjin ba zai wato ba shi da alaƙa da wani muhimmin al'amari.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. A yau Litinin Sakataren Janar na kungiyar NATO Jens Stoltenberg ya zargi kasar Rasha da cewa laifin keta yarjejeniyar tsagaita wuta suke ta yi tun da aka tsaida a rikicinta da Ukraine, inda take ci gaba da baiwa 'yan awarin Ukraine da kuma masu mara mata baya taimakon soji. Ya ce akwai tulin soja a Rasha a kan dukkan iyakokin Rasha da Ukraine. Jens ya faɗi haka ne a Brussels, amma kuma a cikin gabashin Ukraine ya ce ana ci gaba da safarar kamai kamar su tankokin yaƙi manya-manyan bumabumai da kuma yin atisayen soji. Yayin da wannan zargi yake faruwa ya ƙara da cewa an yi nazari akan wanda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bada sanarwar cewa sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai kai ziyara a Sochi da ke Russia, inda zai gana da shugaban Russia Vladimir Putin game da rikicin na Ukraine na gabas ta tsakiya. Sannan wannan sanarwa ta fito, Russia dai ta musanta zargin kasashen yammacin duniya cewa tana ci gaba da goyen bayan fafatawar da ake yi a Ukraine. Wannan ziyara ta Kerry ita ce dai ta farko tun bayan barkewar rikicin a gabashin Ukraine fiye da shekaru 10 tsakanin wanda sai ya barke tsakanin ƴan aware masu goyen bayan Russia da kuma sojojin Ukraine bayan Russia ta kamfaci yankin Crimea.
Jami'an Amurka na fuskantar tambayoyi a yau Litinin a birnin Geneva game da hukuncin kisa da kuma amfani da ƙarfi fiye da kima da ƴan sanda da hukumar tsaro ke yi. Hukumar kare ƴancin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi nazarin kare haƙƙin bil'adama. Jami'in ma'aikatar shari'a James Cadogan ya ba da misalin manyan laifuffuka da suka bayyanar da kashe-kashen da ƴan sandan Amurka suka yi wa wasu baƙaƙen fata, tare da cewa dole Amurka ta yi wani abu da za ta kare haƙƙin ɗan adam. Ya ce waɗannan abubuwan sun zame musu ƙalubalen yadda za su yi aiki tukuru don samun ci gaba, in ji shi Mr. Cadogan. Ya ƙara da cewa zartar da hukuncin kisa a Amurka ya ja hankalin duniya game da yadda take kira da a daina hukuncin kisa. Sannan Amurka ya kamata ta ɗau matakin ganin an daina kashe masu laifin da suke da taɓin hankali, da suke amsa tambaya game da ma'aikatan da ke lura da baƙin haure. Nan ma jami'an da suka wakilci Amurka sun ce ana ƙoƙarin ɗaukar mataki har ma da na maganar keɗa haɗin yara ƙanana.
To kuma a jiya Lahadi da daddare shugaban kasar Faransa François Hollande shine ya isa kasar Cuba, kuma shine shugaban kasar Faransa na farko da ya kai ziyara kasar Cuba ta ƴan communist, bayan da mukaddashin ministan harkokin wajen kasar Julio Sierra da wasu manyan jami'an gwamnatin Cuba suka tarbe shi a filin saukar jiragen saman Jos Martin. Mr. Hollande ya ce yana dokin ziyara ɗaya da ya kai Cuba. Shugaba Hollande ya ce ita wata ƙasa ce wadda take a yammacin duniya, na farko kuma ya kai ziyarar ƙasar Cuba tun lokacin da shugaba Barack Obama na Amurka ya ba da sanarwar a watan Disamba cewa zai yi ƙoƙarin kawo ƙarshen zaman doya da manja na shekaru fiye da 50 tsakanin Amurka da Cuba. To amma ba kamar Amurka ba, da ta haramta yin hulɗar kasuwanci da Cuba, Faransa da Cuba sun daɗe suna hulɗar kasuwanci a tsakaninsu na kusan dala Amurka miliyan 400.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya ne wasu jaridan Najeriya da dama suka ruwaito cewa shugaba Jonathan ya ce shi da ministocinsa za su fuskanci gallazawa. To koya masu sharhi kan lamuran siyasa suke ganin wannan zancen? Hakan ya sa na tuntuɓi Kabiru Dan Ladi Lawanti, malami a fannin koyas da aikin jarida na Jami'a Ahmadu Bello ta Zaria, don ya yi mana fashin baki akan abin. Ga abin da ya ce.
Abin da ya kamata ya ce da sai ya ce za a hukunta su, za a gallaza musu, saboda ya ce ya nuna kamar cewa ba su aikata wani laifi ba har zai zo ne ya yi ramuwar gayya a kansu. Amma in mutum ya yi wani abu da yake zan kamar ya saba ma doka, to abin da ake shi ne za a kai shi kotu, ne in kotu sun ce cewa ya yi laifi to nan za a hukunta shi. Amma shi kalman da ya amfani da ita ita ce persecution. In an ce persecution kuma wato za a gallaza mutum saboda ra'ayinsa na siyasa. Wannan ko ban yi tsammanin in Buhari ya zo yana da niyyar yin wannan akan kowa ma ba, saboda ya riga ya faɗa musu cewa duk mutumin da bai da laifi ba abin da zai ji tsoro. To amma in kana da laifi ne za ka fara faɗin wannan. In kin iya tunawa akwai abubuwan da suka faru da yawa waɗanda mutane suke ta tambaya a kai. Misali na farko shi ne ana maganan dala biliyan 20 da suka ɓata daga hukumar ainihin tace man fetur wato NNPC. Sannan kin san a can a farko-farkon gwamnati na akwai maganan da aka yi na kuɗin fenshon wajen biliyan 50, wanda magana ita ma ta susuce ba wanda ya ji wani labari a kai. Sannan kwanan nan ministan kuɗi take cewa gwamnatin tarayya tun daga January wato watan ɗaya har zuwa yanzu bashi take ci ta biya kuɗin albashin ma'aikata. To kin ga irin wannan abubuwa, ko da a ce shi Buhari ya ce ba zai bincike kowa ba, abubuwan da suke faruwa zai kai ga dole ne sai an tambaya. Don talakawa ba su yadda kawai a ce mutane sun zo sun yi waka cika tashi ba kawai da dukiyar al'umma sannan kuma su tafi haka kawai hannu banza ba. akwai abubuwan da aka ce an yi su kamar yanzu na wutar lantarki din nan. Akwai generating plans ake magana, wato injunan ba da wutar lantarki da aka ce an kaddamar da su wannan lokacin campaign din nashin kawai. Amma yanzu in kin zo Najeriya zaki zan tabbatar miki cewa ba garin da yake samun wutar lantarki na tsawon awa 6 a duk Najeriya. Da kin garin wannan abubuwan mutum ba zai ce wai za a gallaza mashi ba, a'a za dai a tambaye shi me ya aka yi, abubuwan nan da aka ce an yi su ina suke, kudaden nan da aka ce sun bata ya aka yi suka bata.
To Mallam Kabiru, me kake gani ya janyo wa'annan kalaman da shi shugaban kasar yayi?
Wato abun da ya janyo wannan abun irin kukan da ake na rashin kudi a Najeriya ne yanzu. In kin lura jaridun yau sun wallafa wasu alƙaluma wanda yake masu ban tsoro na irin ainihin bashi wanda yake kan kasar na yanzu. Abun da ake kira servicing na debt wanda ya fara daga biliyon 2 yau ana maganan cewa abun da Najeriya take kashewa wajen ainihin kiba, wato servicing wannan debt ya kusan biliyon 18. Sannan kin tuna fa bashin nan da ake magana fa shine wanda ake magana Najeriya sun biya wasu shekaru baya da suka wuce kamar 2007 ko 2006. Ana maganan cewa an biya bashin nan. Sannan kuma akwai wani abu guda da lokacin da Obasanjo zai bar mulki ya bar kuɗi da ya tasamma kusan biliyan 30 na dala a ainihin asusun ainihin Najeriya da ke kasashen waje, wato abin da ake kira external reserve. Amma wannan external reserve na yau da muke magana da ke yanzu nan babu ko naira ɗaya a cikin shi. Kin ga irin waɗannan abubuwa mutane suna magana maganganu a kai.
Mallam Kabiru dan ladin lawanti kenan na jami'a Ahmadu Bello. Bayan ceto mata da ƴan mata da aka yi daga hannun ƴan Boko Haram, wani babban kalubale da suke fuskanta yanzu shine yadda wasu daga cikin al'ummar yankin ke kyamar su tare da kiransu da sunayen da basu dace ba. Wannan yasa na tuntuɓi Mallam Abdullahi Mai Kana Madaki, shugaban sashen nazarin halayya dan Adam da ke jami'ar Bayero ta jihar Kano, akan irin taimakon da ya kamata a basu, sai ya ce:
To a ibanin gaskiya matsalolin da suke fuskanta a halin yanzu duka sunaye da mutane suke kiran su ko kyama da ake musu, wata abubuwa ne waɗanda dama mutane suke tunanin hakan za ta same su saboda irin yanayin da ake ganin sun shiga. Amma magana ta gaskiya, idan ana so waɗannan matsaloli su kau, abu na farko da za a fara yi shi ne a tabbatar da an in tantance lafiyarsu, an san matsayin da suke a harka ta zamantakewa, kuma an tabbatar a matsayinsu suna cikin cika ingantacciyar lafiya ba da ta yadda ba za su iya haifar da matsala ta lafiya ga wasu ba. Abu na biyu shi ne mutane za su guje su tunanin irin mutanen da suka zauna da su. To yadda za a yi kuma a tabbatar da an kawo musu mutunci da kima shi ne a tabbatar da an mai da su makaranta, sun koma su ma sun yi ilimi, sun san darajar kansu, sun cin mutuncin kansu.
To Mallam Abdullahi, batun komawa makaranta, kana gani a halin da suke ciki yanzu za su iya karatu?
Za su iya karatu. Ai, abin da yake faruwa akwai abin da ake kira kokari da kokari da za a yi a tabbatar da cewa sun dawo taitayinsu, sun dawo hankalinsu, tunaninsu ya dawo irin nada. Wannan ko ba zai yi ba sai al'umma su nuna musu soyayya, an jawo su a jiki, an nuna musu abubuwan da ya kamata su yi, kuma nuna musu cewar ba a gudansu, kuma su ma al'umma ne. Daga nan sai suka yi ilimi, aka tabbatar da kuma ilimin da ake ba su ko aka ba su ingantacce ne, wannan zai taimaka kwarai da gaske wajen su kansu samar da kansu mafita lokacin da ya kasance sun ilimi kamar yadda ya kamata. Abu na uku wanda shi ne yake da muhimmanci kwarai da gaske shi ne mutane a cikin gari da suke musu waɗannan, ya zama a cewa gwamnati ta fito da wasu hanyoyi da za a nuna al'umma cewa waɗannan mutane suna matsayi na ba za su cutar da wasu ba. Dole a tabbatar al'umma cewa matsayin da suke ba za su cutar da mutane ba, duka wannan shi ne babban dalilin da ya sa wasu al'umma suke gudun su kuma suke kyamatar su. Idan ba a tabbatar da al'umma da yanzu aka bayar da su cikin cewa suna cikin ƙoshin lafiya ta hankali, na tunani, na ilimi, na fahimta al'umma na zamantakewa, to mutane za su ci gaba da gudunsu, za su ci gaba da kyamatar su. To waɗannan matakai ya kamata a ci gaba da bibiyarsu.
To Malam Abdullahi, wani irin tallafi koko wani irin taimako ne kake gani ya dace a ba su wa'annan matan da aka ceto?
Ta wurin da za a ga musu da tauke ta su kwantar da hankalin su ba, cewa har yanzu an dauke su mutane wanda kamar kowa, kuma suna za a ci gaba da mu'amala da su kamar mutane. Amma abin da yake akwai shine kalubalen ba a kan su yake ba, abu kalubalen a kan sauran al'umma da hukumomi yake. Na fito da wasu hanyoyi da za a taimaka musu, a kuma dinga kula da su, ana jin su a jiki, ana cikin al'amuran mutane.
Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su, kullum muna ta kewar su, ila horar fice to su.
Mala Abdullahi mai kana ma daki kenan na jami'ar Bayero da ke Kano. Yanzu kuma ga Mani Shaibu da rahoto akan kungiyar ma'aikatan gidan wayar Jamhuriyar Niger dangane da irin gogayya da suke fuskanta da sauran kamfanonin sadarwa.
Saboda wannan kamfani namu wanda ake cewa Niger Post ya bunƙasa tattalin arzikin shi kuma kamar yadda aka sani irin nada.
Kenan akwai matsaloli a ciki.
Akwai matsaloli mana. Yau baka ga ko ina da ko ina an hada maka ko ina halbu ma ake yi. In ka diba nan wurin da sa'an nan babu kowa da wanda ke transportin manda. Yanzu an ce kowa transportin manda yake na kuɗi. In ka diba kaga da sa'an nan transportin Korea aika wasiƙa da komai da komai. Yanzu duka kamfanin ka da suna transportin Korea kuma suna aika wasiƙa ko ina da ko ina. In ka dauki wajen harka fake wajen koli. Shi ma an ka dauka. Yanzu duka ko ina da sa'an nan post ciki. Shi yanzu ko ina da kamfani suna nan suna dauka kure. To mu abinda muke so ba mu hana kamfani ba, ka san yanzu an ce sai an bandi liberal. Yanzu aka ce doka ta ba kowa da kowa wanda ya iya wani sana'a yayi ta, babu kowa wanda za a ce wannan sana'a ta shi kadai zai ta. To tunda aka yi haka nan, wannan kongare namu ya cancanta ya diba cikin harkan nan da muke cikin muhawaran nan da zamu. Mu ga mu ma ya zamu mu shiga kokowa da cikin kamfanin nan. Duske ba a kokowa da cikin kamfani sai ka gyara sana'a. Ba a kowa tare da masu da yan adawa sai ka gyara sana'a. Sai za ka gyara sana'a kuma mutane za su zo an ka gyara sana'a su ma su zo tare da kai. To kaga aka gyara wannan, muka gyara salon tahiyyarmu, shi zai sa mutane su gane da abin da muke yi. Tunda yanzu ai kaga ko ina da ko ina mu fara wasa aikin mu. Muna da mahara da kamfani na gidan ruwa, muna da mahara da kamfani na gidan wuta, Institute kuma muna da mahara kai duka da kamfani wanda muka san suna hulɗa, suna tattalin, suna harkar kasuwanci, duka muna hulɗa tare da su. To
yanzu ina kiranka ko mai kuke jira ga dukkan congressist zani ce magoya ban Central Post.
To kila da nake yi ga congressist da suke nan tare da mu amradi da wani suke a gida wanda ba su zo ba, shi ne mu tashi tsaye mu yi nazari mu san yadda yaya za mu shiga cikin wannan duniya ta kokowa, mu shiga cikin wannan globalization da ake yi. Tunda ba a globalization kamar da nace muka can bawa sai mun gyara salon tahiyyarmu.
Kina akwai concurrence?
Akwai concurrence ba a wadi ga tana ana ta yi duk inda ka san wasu yan transport voyager da wani menene aikin da aka sani da post na shi yanzu suna yi. Ai ba a san aka kudi ba da ko ina daga post. Ita kadai aka sani aika kudi, ba a san aika wasiƙa ba. Post ita aka sani aika wasiƙa, ba a san aika koli ba. Post ita aka sani tana aika koli, amma yanzu mutane suna ta yi. Amma ba mu hana mutane ba su yi. Amma duk abin da mutum zai dan kasuwa, akwai yan domain reserve wanda aka ce wannan na post ne, wannan kuma ka tambaye authorization. Duk wanda authorization aka ba shi authorization, illa ba su mu hana ba kai. Amma ta kamata mutane su bi ka'ida, tunda akwai authorization da ake taba, akwai license da ake bada ta mutane. Duk wanda yake so yayi yaje dauki license. Mu kuma abin da ta kamata ya bamu bisa harkar nan ta license, harajin ta kamata ya bamu, mun kuma ya rika zuba mu.
A gaishe da Mani Shaibu, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi hau shi dare dam. To shi mara ilimin fa ko hangawa, mai ilimi ya san martaba.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yusuf Aliyu Harandani da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC nake jan ragama shirin da wannan la'asariyar Litinin. Kamar dai yadda ne muku alkawali a makon jiya, yau muna tare ne da ministan ilimin Najeriya mai barin gado Malam Ibrahim Shekaru, wanda muka tattauna da shi kwanan nan lokacin da ya kawo wata ziyara aiki nan Amurka, kuma da yake mun yi tattaunawar ce a daidai lokacin da ake shirin rantsar da sabon gwamnati a Najeriya. Ministan ilimin Malam Ibrahim Shekaru ya yi ƙarin haske akan irin ci gaba da yake ganin gwamnatin su mai barin gado ta samar a ɓangaren ilimi a Najeriya. sannan kuma a matsayin shi na ministan ilimi mai barin gado ya baiwa gwamnati mai jiran gado wasu shawarwari da yake ganin idan har aka bi su babu shakka za a cimma nasara kuma za su taimaka wajen inganta ilimi a kasar Najeriya baki daya. Na fara ne da yima ministan ilimin tambaya wai menene makasudin zuwan shi kasar Amurka a yanzu.
To alhamdulillah wato da farko dai akwai wani tsari na scholarship ko abin da ake kira tallafi wanda shi shugaba mai barin gado Goodluck Jonathan Jonathan ya kirkire shekara uku da suka wuce. Tsari ne wanda aka kira shi tallafi na musamman na shugaban kasa don bunƙasa cigaban kasa. Wato tsari shi ne a duk shekara sai a lalubo a jami'o'in da suke Najeriya gaba ɗaya akwai abin da ake kira first class students. Ma'ana idan ake jarabawa ta ƙarshe a kowace jami'a first class shi ne ajin na ƙololuwa wanda suka fifice a kowace jami'a a kowane gari sai a tattaro su gaba ɗaya za su iya kaiwa su dubu za su iya kaiwa su ɗari da aka fara tsarin su 940 aka samu to ya ce sai a tace kuma a zaɓi guda 100 daga cikin wajen 900 nan ko 1000 ko 700 iya adadin da aka samu a wannan shekara sai a yi musu jarabawa sai a tace waɗanda suka fi hazaƙa guda 100 sai gwamnati su ɗauki nauyinsu a nema musu gurbi a jami'o'i na duniya mafi inganci guda 25 na farko a duniya wanda su ne gogaggu sai a nema musu gurbi a irin wannan jami'o'i su je su karatu har zuwa digiri na ƙarshe wanda ake kira PhD. Yanzu an yi tsari na ɗaya da na biyu an zo kashi na uku. Tsari na farko an yi shi shekara ta 2012 zuwa 2013. Kashi na biyu an yi daga 2013 zuwa 2014 yanzu kwanan nan aka buga sunayen yadda za su shiga tsarin shekara ta 2014 zuwa 2015 to irin waɗannan ɗalibai da aka turo kashi na ɗaya kashi na biyu su ne ma'aikatar ilimi ta ƙasa suka zo don mu fi samu mu ga shin waɗannan ɗalibai a wani matsayi suke wani irin nasara suke samu wani irin matsaloli suke samu kafin ma a ce an turo kashi na uku wanda yanzu su ne ake tantancewa muka ce to ya kamata mu zo mu gani mu ga me suke yi domin a rubuta cikakken rahoto wanda za a mika wa sabuwar gwamnati mai zuwa don su kalli wannan yanayi kuma su kalli daga cikin wannan tsari ne za su dora a kai wani gyaran fuska za su yi domin kafin ka gyara abu ko ka jone shi ne dalilin zuwan mu.
To ranka shi da ka ce an kai yara kasashen waje don ci gaba da karatu to me zai sa ba za a kashe waɗannan maƙudan miliyoyin kuɗaɗe da ake fitarwa zuwa kasashen waje ana tallafawa arzikin waɗannan kasashen. To me zai sa ba za a kashe waɗannan maƙudan kuɗaɗen a makarantun Najeriya ba? Ko kuma me zai sa ba za a ɗauko su waɗannan turawan su zo cikin Najeriya su dinga koyarwa ba?
To ai kusan dukkan ba wanda ba a yi domin ka kula musamman daga cibiyoyin da suke kula da makarantun da suke gaba da Niskandre. Akwai hukumar ake kira Tech Fund, Tertiary Education Trust Fund. Wannan hukuma da aka kirkire ta shekara hudu da suka wuce ba ƙaramin hoɓɓasa ta yi ba kusan ba a taɓa ma samun hukumar da ta ba da ci gaban jami'o'i irin wannan hukuma ba da yanzu ɗaya da ɗaya ba na jin akwai wata jami'a ta gwamnati ta tarayya ko ta jiha inda ba a kai mata ɗauki na bunƙasa gine-ginensu bunƙasa wajen karatu bunƙasa ɗakunan bincike da kuma uwa uba bunƙasa wato darajar malaman. Yanzu haka ƙarƙashin wannan hukuma akwai malaman jami'o'i da na polytechnic da na college of education ɗaiɗai sama da wajen 30,000 a gurare daban-daban a cikin gida da waje suna ƙara ilimi kuma ƙara samun digirori daban-daban da za su dawo su cigaba da koyarwa. Wato sharkar ilimi ba abu ne da za ka ce ka ci ka cinye kai ka kai ba a cikin gida kilan ne sai an fita an samu ilimi a ƙasashen da mun tabbatar sun fi mu ci gaba ka je ka gano ci gaba da nagartar ilimin sannan su dawo yanzu yana da ake fitowa din nan ana tura su ne jami'o'i fitattu waɗanda sun yi fice a duniya wanda in suka samu ilimin nan wannan bibiya da ake ana ta bin samu ne yadda in sun gama za su dawo gida su shiga cikin jami'o'in mu wannan bai hana ɗaukan nauyin karatu na sauran malaman jami'a da ɗalibai da suke yi a jami'o'i na gida ba a Najeriya.
Masu sauraron iyakacin shirin kenan a yau, sai kuma mako mai zuwa da yarda Allah ku ci gaba da jin wannan tattaunawar. Yanzu a madadin ministan ilimin Najeriya, Malam Ibrahim Shekaru, da kuma sauran abokan aikinmu wanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin, da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.
A kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza.
To madalla a gaishe da Yusuf Harande, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Yau za mu fara ne da saƙon Hafizu Balarabe Gusau wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas cin mu yarjejeniyar zaman lafiya a ƙasar Afirka ta tsakiya wani abin ayaba ne ganin yadda ƙasar ta sha fama da tashe-tashen hankula masu nasaba da addini da ƙabilanci. Allah ya sa yarjejeniyar ta kawo zaman lafiya mai ɗorewa, amin. Matakin da gwamnatin ƙasar Amurka ta ɗauka na shirya sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki biyar da ƙasar Saudiya kan farmakin da take kaiwa Yemen saboda aikin jin ƙai, tabbas wani abin ayaba ne ƙwarai don kawo ƙarshen zubar da jinin al'umma. Sako daga Adam A. Adam Gashuwa. Ina kira gwamnatin Niger da ta sa ido kan yadda shari'a take gudana a ƙasar don rage cunkoso a gidajen yarin ƙasar. Sako daga Madamasi Aliyu Rijal Lemo Kano. Cin bashi da sabuwar gwamnatin mai jiran gado za ta yi don biyan albashi ba daidai ba ne, domin ba mu ga abin da gwamnati mai barin gado ta yi wa jama'a ba. Sako daga Malam Ango malamin makaranta da Sani mai lange-lange ya wuri. Sai kuma saƙon Garba na Halikan ba ya ce assalamu alaikum biyu a Hausa. Don Allah ku miƙa kokena ga masu hannu da shuni a Najeriya da su taimaka wa 'yan gudun hijira, domin a gaskiya suna cikin kunci da wahala, domin gwamnati mai barin gado ba ta ba su ingantaccen taimakon da ya kamata ba. Fatana Allah ya sa a taimaka musu. Da ƙarshe sai saƙon Shu'aibu Idris Ufarfada Bulango a jihar Jigawa wanda ya ce salamu alaikum da Amurka. Sace shanu na Fulani sama da 900 a wani gari da ke ƙaramar hukumar Wasi da wasu mahara suka yi abin takaici ne da kuma Allah wa dai. Muna fata Allah ya bayyana waɗannan shanu ya kuma tona asirin masu wannan aika-aikar.
A daidai wannan lokacin kuma ga labarai amma a takaice.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane 300,000 a kudancin Sudan sun rasa agajin ceton rai na gaggawa bayan fada ya tursasa wa ƙungiyoyin ba da tallafin ficewa daga garin Leyar. Sarki Salman na ƙasar Saudiya ba zai sami halartar taron da Amurka da ƙasashen Larabawa za su yi ba a wannan makon a ƙarƙashin jagorancin shugaba Barack Obama. A yau Litinin, sakatare janar na ƙungiyar NATO ya zargi ƙasar Rasha da laifin karya dokar tsagaita wuta da aka yi a rikicin ƙasar Ukraine wanda suke ci gaba da tila sojoji a inda aka hana su su kai. Sannan kuma a jiya da daddare a Lahadi, daren Lahadi kenan, shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya kai ziyara ƙasar Cuba, kuma shi ne shugaban ƙasa na farko a Faransa da ya kai ziyara ƙasar Cuba garin 'yan communist, bayan da muƙaddashin ministan harkokin wajen ƙasar Galileo Sierra ya tare shi tare da manyan jami'an gwamnatin Cuba suka tarbe shi a filin jirgi. Josh Marti da Mr. Hole ya ce yana buƙatar a ce wannan ziyara ta zama abu alfahari a gare shi. François Hollande shi ne kamar da aka ce shugaban ƙasa na farko da ya je kuma daga yankin yammacin duniya.
Masu sauraro, a nan kuma za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da labaran wasanni daga nan birnin Washington DC. Yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara da ya taya ni gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu na yau Mr. Jonah, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.